sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Kunel, tare da babban gidan jibrin da sauran abokan aiki muka sake da muku da wannan shirin a daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi, ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labaran duniya.
Labaran duniya mai karantawa Bangir Jibrin. A jiya Asabar, sojojin leken asiri na kasar Ukraine sun ba da rahoton cewa kasar Russia na ci gaba da kai nakiyoyi da sauran makamai masu fashewa a harabar tashar nukiliya ta Zaporizhzhia. Wakilan hukumar da ke sa ido na makamashin nukiliya IAEA da ke sa ido a cibiyar nukiliyar sun ce har yanzu ba su ga wasu alamun nakiyoyi a harabar ba, amma kuma dai sun ce an hana su duba kan rufin tashar nukiliya ta Ukraine. Kasar Turkiya dai ta goyi bayan shigar Ukraine kungiyar NATO. An rawaito shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan na cewa babu tantama akwai bukatar Ukraine ta shiga kungiyar NATO, a lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ziyarci Istanbul. A bangare daidai, sojojin hayar na Wagner na shirin yin kaura zuwa Belarus a gargashin wata yarjejeniya da ta kawo ƙarshen tawayen da sojojin suka yi, inji wani komandan kungiyar. Har yanzu dai ba a san inda shugaban sojojin hayar na Wagner Yevgeny Prigozhin yake ba. Majiyoyin ma'aikatan lafiya a Sudan sun ce harin sojojin sama ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane 22 a birnin Omdurman. Ha kuma harin wanda aka kai shi a jiya Asabar ya yi sanadiyar raunata wasu fararen hula da dama da har yanzu ba a tantance ba. Wannan hari wanda aka kai wani yanki na birnin mai suna Dar es Salaam an ce shi ne mafi muni da aka kai a wani birni na Sudan da lokacin da fada ya barke a kasar tsakanin sojoji da bangaren sojojin sa kai na Rapid Support. Sojojin sa kai na RSF sun zargi sojojin Sudan da kai hari a yankunan fararen hula a birnin na Omdurman, inda fada ya kamari kamar yadda mazauna birnin suka kai bayani. Rahotanni dai na cewa sojojin na kokarin dakile wani yanki ne ko hanyoyi da sojojin RSF ke bi domin samun makamai. Bayan da ta shafe kwanaki hudu tana tattaunawa da hukumomin China, sakatariyar kudi ta Amurka Janet Yellen a ranar Lahadin nan ta ce tattaunawar ta yi armashi, kuma ta yi amurna barin China da tabbacin karuwar fahimtar juna tsakanin manyan kasashen guda biyu. Kasar Amurka da China na da mabambantan ra'ayi, inji Yellen wanda ke magana a ofishin jakadancin Amurka a birnin Beijing. Sai dai ta ce ita da shugaba Biden sun yi imanin cewa duniya na da girma da za ta dauki kasashen biyu. A lokacin ziyarar, Yellen ta gana da jami'an kasar China na sa'o'i 10, sa'o'i 5 da mataimakin premier na China He Lifeng a ranar Asabar. Ganawar da ma'aikatar kudin Amurka ta kira na keke da keke. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar Siriya ta soke lasisin aikin jarida na gidan rediyon BBC bayan Siriya ta zargi BBC da yaɗa labaran ƙarya game da yakin ƙasar. Ma'aikatar yaɗa labarai ta ce ta sha gargaɗin tashar BBC tun ba yau ba ta daina yaɗa labaran ƙarya ta amfani da labarai na propaganda daga 'yan tawaye ko 'yan ta'adda da sauran maƙiya Siriya. Sanarwar dai ya zo ne kwana ɗaya bayan da sashen Larabci na BBC ya yaɗa wani labari mai nasaba da hada-hadar muggan kwayoyi a Siriya da kuma alakar safarar kwayoyin da na hannun daman shugaba Bashar al-Assad.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe guda mu baiwa alheri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Ni a ran bakin da yawa wato mazauna ƙasar nan musamman 'yan Najeriya da suke a nan ƙasar da suke da iyalai a gida, gaskiya kowa muna aiki mai wahala, aikin wahala, aikin shara, wanke-wanke, wanke banɗaki, wanda for sure in a gida ne kai ɗin ma ba za ka yi ba.
Kallabin shirin a wannan makon 'yan uwana mata Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin mu na kanmu. Daga mu sai mu mafaɗa abin da ya dame mu da nufin neman mu fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ke tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Na wannan makon yau ma muna tare da Hawwa Mustapha Babura kallabin mu ta mako, wanda wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta bayan ta shafa shekaru a gidan aure. Kasancewa an yi mata aure tana yar shekaru 18, za mu kuma yi nazari kan gara da iyaye suke yi wa ƴaƴansu mata lokacin da aka yi musu aure, da yake jefa iyaye da dama da amaran ma cikin halin ni yasu. Ku biyo mu domin ji yafi sako. Kafin mu kai ga hirar da muka yi da kallabin mu ta mako, bari mu faro takwan da wata dabi'a da ta zama ruwan dare a nahiyar Afirka, inda iyaye suke kashe ƙarfi wajen yi wa ƴaƴansu mata gara da za su kai gidajen auren su, koda kuwa suna da hali ko babu. Batun da shirin kallabi ya yi dubi a wannan makon ga abin da manazarta ke cewa.
Sunana Juwayuya Usman Suleiman, ina kuma garin Bauchi. Ita Allah da masa ilaita ne ce Deputy Secretary na Women in Da'awa, Deputy Coordinator na Ma'aikatar Jama'ar Saliha, sannan kuma Secretary na Coalition of Muslim Sisters Association na Washington State.
Masha Allah.
Shi dai aure kamar yadda muka sani suna ce da ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan tsarin aure ba mu muka tsara ta ba. To wannan yana nuna mana cewa sannan kuma a wannan daban gida daban-daban akwai inyamarai, akwai yarbawa, akwai turawa, kowa yana da al'adarsa. To al'ada idan ya zo idan dai bai saba wa faɗin Allah da sunnar ma'aikin Rasulullahi da ya ci karo da wani shari'a na addini ba, to ba a kyau da shi, ba a kuma kyamatar sa. To su mazan nan su saboda fashin su kinga sun fi fashin su, wasu na da kuɗi, wasu ba su da kuɗi, maza su suke ciyarwa, su shayar, su sadarkarwa, su yi waye-waye. To wannan mazan da ake magana, ana magana uba, ana magana mijin aure, ana magana wa, ana magana da, ana maganar kai, namiji dai namiji shi yake kula da hidiman ƴaƴa mata. To wannan mazan da muke magana, idan ku haka ne, kin ga shi zai bata ci, ya bata sha, ya bata sutura, ya bata wurin zama, rashin lafiyarta, duk wannan an ƙora masa ne a kansa, ko uba, ko ɗa da wasu suke ƙarƙarsa, ko ƙannan suke ƙarƙarsa, Allah ya hore masa, ko wa, ko kuma mijin da kike aure. Wannan shi ne. To idan aka zo maganar bukukuwa, ba wannan ne idan mutane yake kai ba. Idan muka ce magana kin kamar nayi magana kamar yare daban-daban. Kin ga idan kamar Yarbawa, misali mu dauki Yarbawa, aka dauki Yarbawa, su fa wannan sutura baya gaban su. Suturan ma a gidan iyaye mace ake yi, su kuma miji shi yake kayan daki. Inyamarai wasu kabilu za su kawo doya, za su kawo waye, za su kawo waye. Mu Hausawa da Hausa Fulani ke muka sa sutura, mu ne za a kawo akwatuna, za a kawo kai. Wanda da idan baki manta ba Hajiya ja lokacin abinda ake shi kawai za a dauko kaya kwalla ake kawo ko adudu irin adudun nan da ake faka da hannu akwai adudu kowa da karfin sa kuma ba a korewa kowa da karfin sa to yanzu matsalar mu shine ba wai al'adan kawo kayan shine matsalar ba a'a yadda ake takurawa mutane a fita daga hayyacin mutane auren yazo ana kyashin mutane ana zagin mutane a zo babu mutunci babu kima babu daraja ba a
fasi bayan an yi nema cikin mutunci
ba a komai bayan nema an yi nema cikin mutunci sai a zo sai ki idan yaro yake misali yana da karfin akwati daya kin ga ai ya mutu jama'a kansari za su sa kayan da itaje gidansa ba wai laifi bane ai akwatunan amma yadda aka tsara abin ne shine ya fita daga tsari kwata-kwata idan yana da karfin zani biyu ne a karba zani biyu idan yana da karfin akwati goma ne a karba akwati goma in ya ga dama on his own yace zai yi wa matansa akwatuna dubu karfin sa ne wannan zai mata matar sa ne ta sa zai aure ta amma problem din da muka samu yanzu shine idan baka kawo akwatin nan maka man an shafa maka bakin fenti ne da kyama da rashin sani ya kamata da wani abu sai a kawo akan akwati wallahi Hajiya za a dena auren za a fasa auren a cikin wannan akwati da kika sani za a fasa auren ko kuma a zo a kawo akwatin kamar ya za a arewacin Najeriya misali mu ce kamar Yola za a yi wa uba gado za a yi wa uwa gado
wa yake yin gadon
dangin mata sai a yi wa dangin miji kin gane a yi masa dangin da dangin mata
banda kayan ɗakin ta
banda kayan ɗaki a yi gado na musamman faɗa ki saki faɗa za a yi mata gado za a yi wayi wa kika za a yi maiduguri a arewacin Najeriya su za su yi akwati za a yi kuma akwatina ba za a misali za a yi akwatina da shadda a yi akwatina kuma na uwar miji na uwar mata na uban mata za a yi su ma idan suka je su ma akwai abubuwan da za su karba su ma su zo su kai to misali mu kuma tarin a zo a ce kin ga su sadakin su ba da su
yawwa abinda nake so yi magana a kai kenan kamar sadakin nawa ake bayarwa ake ɗorawa iyayen mace wannan nauyin kayan gara haka domin sadakin dai a halin yanzu dai baya wuce baya dara 100,000 to 150,000 ga masu kananan karfi kenan yanzu ya kai ga a kauye ma idan ka kai 50,000 sai a kalle ka a ce ba sadakin bai isa ba amma idan ka duba a zahiri irin nauyin da ake dorawa iyayen yarinya yayi yawa su ne gado nawa ne ake yin gado nawa ne mafi karancin kudin gado
ba wanda ya dora musu
yawwa to bari mu fahimce ki me yasa kika ce haka malama
yawwa kika dora kansa akwai wata doctor da na sani wata ila ke kina Voice of America kin san ta Nigeria Dr. Mandara kin dai to wannan Dr. Mandara wannan da baki na da bakin ta muka yi magana tace ita tsarin gidansa ki kowa da ya ganta ne ba talaka bace ba talaka bace da kudinta da mutuncin ta da komunta tsarin gidansu ne su kan gidan su ne idan namiji ya zo neman mata ba za ka kawo ko akwati ba su ma ba za su kai gado ba ka je ka gyara gidanka su kuma za su ba wa yarinya da su tarin ta je gidanka ka je can ku je ku ba abin da suke banda daura aure kawai ai wani ba watsi a tafi shi da take miki kansu
sosai
a bautin mu da muke bauchi na san wani shi ma na san wani abin da yake yi shine ga yan caji abin da yake yi shine ba idan aka daura aure in za ka yi masa akwati dubu ka je can ka mata za ka zo karka kuskura ka mishi gidan shi ba a ka mishi gidan shi kin fahimce ni
to ina batun gara shi yana yin gara
yana da baya wani gara ba abin da yana da shi baya gara
wato duk wanda ƴanta ta kawo ta ce gashi wannan nake so na amince da shi kuma aka bincika aka gani addinin shi daidai komai daidai za a aura mata kuma can su karata in yana da shi ko bai da shi
kuma wallahi in kika je kike inda ƴaƴan su suke aure har bibiya ake a aure ƴaƴan sa saboda tsari irin nasa dan ba talaka bane ba talaka bane in ma ka bi ƴan sa ne saboda ka ga yana da kuɗi za a tara maka deep freezer a je a kai maka gado royal bed ayi wa yi kujeru royal to kai a banza kai a banza to kika shi yasa nace mu muka daura kan mu yanzu dan Allah Hajiya tsakani da Allah idan har za ki sa tsarin gidanki duk wanda zai zo ya nemi ƴarki magana ce guda daya mu ba ma kayan daki ka je ka yi dare abin da Allah ya hore maka a kayan daki ni ba za ka mara kayan aure ba amma kai ka je ka yi kayan daki in matar ka ta zo ka sani dai da ci da sha da sutura da kulawa da komi yana wuyanka amma matsalar da ake samu ke kuma a zo ana fada cewa idan aka ce maza su je su haka to matar ce ta zauna tana yawo tsarara shi yasa wasu suke cewa sai an kawo kayan ko ba yawa kawo musu sai ta je ta zauna tsarara sai ki
ya kimata sutura
sai sake siya mata yawa sai ki ga tana yawo tsarara wannan matar zaki danta abun kunya wani lokacin kuma sai yayi kayan auren idan yayi kayan auren ka zarar ta miki da Allah sai koma ya saki kayan auren ta ita biye biye sir
wannan shi
kayan auren da ake kawo ku aro ne
haka
kin gane aro ne zai je da yi magana da mai shago idan suka tafi suka yi magana da mai shago za su yi dama agreement ne agreement din shi ne zaka bani zannuwa 40 ko 50 ka san dai ba za a dinka ba na san nan wanda zan baki ta dinka zan ciyo yance wannan tuki dinka da jiki sauran kuma in ta zo gidana sai mai maka da kayan ka sai a ce barawo ya zo ya saci kayan
kore
an yi haka yafi a girga kin ga wannan masifa mu muka dora wa kanmu idan yanzu da zamu koma irin gada kowa da karfin sa al'ada ce ba mummunan al'ada bace don a ce wai tayo matarka sura don ka kawo daidai karfin ka ba za a ce mummunan al'ada bace ba za a ce ba amma abin da yake damu mutane shine azzalawa a kawo akwatuna kaza a kawo kudin da za a yi walima a kawo kudin da za a yi dina
bangaren namiji kenan malama
a kawo kaza
bangaren namiji kenan idan muka koma kuma bangaren mata zaki ga ita ce za ta yi gado
ayi dibula
ayi samiru da za a ba dangin miji da iyayen miji da abokan miji sannan ayi kayan daki ayi kayan falo ayi kayan kitchen wannan kawai nawa ne aka bada sadaki akai kuma garan abinci
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da yake burin mata da dama a nahiyar Afirka na samun ilimi na gamuwa da cikas waɗansu kalilan sukan zabi yin aure su kula da ƴaƴansu koda ko suna da damar samun ilimi yau ma shirin yana nan Amurka inda kallabin mu ta mako ta bayyana cewa duk da yake ba ta da sha'awar ci gaba da makaranta bayan an yi mata aure tana da shekaru 18 ta dace Allah ya hada ta da mai sha'awar ilimi da yayi ta karfafa mata gwiwa har ta kai ga yin digirin digirgir sai dai ta sha fadi tashi kafin ta kai ga wannan matakin kamar yadda ta bayyana wa shirin kallabi
mutane a gida a lokacin sun san yanayin kuna zuwa gida akai akai a lokacin ko ko ya akai kin yi bayani ba kwa zuwa gida
ba because a lokacin gaskiya duk kai bai waye ba kudi bai zama da walwala su kamar yanzu ba kuma a cikin matsayinka na dalibi dai kake kike tsada ba wayewar wannan aika zuwa gida din gaskiya ba ma iya zuwa gida hutu mukan tafi shekara 5 ma bukafin a ce mutum ya je ko da na zo nan kasar ban koma Najeriya ba sai da na haifi yara na na fara gida ji suna shekara 2 to kenan sai da na kwashe shekara at least 5 kafin nan iya komawa Najeriya
idan kuma zan sake koma gida da zarar an ji an ce wani ya baro Najeriya ya taho kasashen ketare kamar musamman kasashen yamma kamar Amurka London da dai sauransu yan uwa da abokan arziki a gida tamkar suna gani ka kudance ka zama mai kudi ba tare da sanin yanayin rayuwa a nan ba ya kuka fuskanci wannan matsalar domin matsala ce ne ya gani na
akwai bambancin fahimta akwai gaskiya wannan sabanin fahimta da mutanen mu na gida da abin da muke a nan in zan yi aran bakin da yawa wato mazauna kasar nan musamman ƴan Najeriya da suke a nan kasar da suke da iyalai a gida gaskiya kowa muna aiki mai wahala aikin wahala aikin shara wanke ban daki wanda for sure ai a gida ne kai din ma ba za ka yi ba saboda ai tsarin rayuwa ne da jama'a yadda suka sa ta to mu da Allah ya tsallako da mu ya kawo mu wato zan ce environment inda babu irin wannan girman kan su ba su dauki kansu haka ba sai zamana mukan iya yin irin wannan amma duk abu ne wato irin wanda Bature yake cewa mindset shine yake bambanta rayuwar mutanen kasar waje da wanda suka zo ta da mazauna gida sai sa aka tuka tiya wallahi ilimi ce ita kanta tana wayarwa da mutum kai in ka bar guri ka tafi wani guri za ta fara jin abinda ka bari ta dauke shi da babban muhimmanci
haka
to mutane a gida sai su ga kamar kudi gare ka bata ba haka bane aiki mutum yake yi awa 9 awa 10 a tsaye wani lokaci saboda aikin mutumin da ba shi da ilimi ba aiki bane na zama a office to har ne ilimin ma ba lalle wai dan kana da degree kana aikin zama a office ba a cikin AC to wahala kuma da tsari da discipline dole ka je aikin nan in baka da lafiya sai ka kawo takarda daga likita cewar baka da lafiya ba za ka iya ba in ba haka ba ka rasa aikin ka in lokacin hutu ne na musulunci kamar azumi da azumi haka muke dauka mu aiki mu tafi da dan dabinan mu da dan kunun mu a flat mu dauki break mu sha ruwa haka sallah so da wahala dai tsarin rayuwar amma haka ne ake daurewa ake yi kuma har ka samu ka aika wa ɗan uwa da abokan arziki taimako a Najeriya to ina ga abin da yake ƙara tallafa mana gaskiya ganin cewa a zamanin nan da ɗan shekaru dalar tafi naira auki
haka
to wannan yana sawa sai a ga kamar yanzu in ka dauki ɗan dala 100 ka aika ta gida za ka yi da mutane da yawa za ka iya biya wa mutum hayar shekara guda ma da dala
sosai
to akwai wannan albarkar da Allah ya riga ya saka wa kasashen na irin America
to Hajiya mun dawo kan abin da muke so mu tattauna akai batun ilimi yaya aka yi daga shigowa da dan certificate ɗinki na secondary na GCE lokacin kin a yau kuma kika kasance doctor
yau wato lokacin da muka zo New York din nazo na samu mai gida na ba yadda bai bai taimake ni shi dama tsarin rayuwarsa na ilimi yana da irin wanda ake kira gifted din nan ne shi mai gida na ba so mutum ne mai son
iyayen
fantasta ta ilimi karatu so shi ya cusa min ra'ayin yi wannan certificate da ake kira a nan GED to ko a lokacin da aka ya siya min kirkeken littafin GED na fara zuwa ba ma iya gamawa ba gaskiya a New York din ma ciki ya shigo da laulayi na watsar to da muka da nan din Missouri bayan na haifi yara na ya kuma irin ina mun sa da a gaba cewa ki to nazo dai na yi wannan GED wanda yana daya da kamar yana matakin wayek ne a lokacin
ba na katse ki ba in ce dai ba kya son karatun da
ni bai dame ni ba ban taba tunanin ilimin ba tunda a lokacin nan da nayi secondary school gaskiya ba na jin wani kunya an gaya muku irin ta biyun karshe ukun karshe ne kin ga ko a da san ma ilimin bai damu ba
haka
ban tsaya na kula ba wasana nayi ni dai kawai a lokacin secondary kawai an kai ni ne in girma a yi min aure
na gane
da ina ko a yanzu ana hira da ni zan ce da mutane kawai na an ban discipline da degree zama gidan miji wannan kam na iya yadda zan zauna a zamantakewa da mai gida na alhamdulillah makaranta ba ta dame ni ba gaskiya
to sai fara
tunani eh nayi wannan shikenan aka zo kuma aka shafi shekara da shekaru nayi wannan na ci don kuma koma makaranta ba sai da aka yi wajen shekara 7 sannan na zo na koma makaranta college kenan irin kamar
community college a gida kamar su kamar su Sa'adatu Rimi College of Health da dai makamantan su idan za mu kwatanta a Kano
kuyar karatu kowa ke san kwakwalwa iri ce da sha'awa ba na son karatun sai na ce bari in yi computer aikin hannu abinda zan yi sarrafa wani abu da hannuna in kalle shi sai computer ta fara ban sha'awa to da yasa na shiga college sai na fara computer science degree na associate degree kenan to sai na zo kuma na samu cikin data ta uku iman kenan laulayi da waye shi ma sai ba a kuma ba a karasa shi ba so daga nan dai tafiya ta tafi shekara da shekaru I think an kwasa yayi shekara 10 rabo na da koma makaranta. So sai 2016 2016 na taho Najeriya. Da na zo Najeriya ina da a lokacin kafin 2016 dai ina da wannan kokwalwar ta wata neman wato business kai ta sana'a.
Sana'a.
A to daman na ga miki da reno na fara sana'a. To sai renon nan dai biyu daya da daya da biyu sai zo har na bude gurin reno a gidana babba wanda daga da san shekara 10 da suka wuce ina lura da yaro daya to yanzu ka zama citizen.
A Missouri kenan.
Aiki ina da takarduna na zaman kasa da komai zan iya komai sai na bude gidan reno a cikin gidana a basement kamar yadda kike fada basement. To ina ra da yara 10 har na dauki mai aiki da take taya ni a tafi dai na samu experience na reno tunda idan zaka yi renon sai ka je ka yi certificate ba degree bane zaka yi dan training akan yanda zaka lura da yara ka san suna da me suke bukata na dai sarrafa rayuwa to irin wannan yan kananan har kuma sai na zo business mind din da ya takaru har sai na buɗe a karaman makaranta ta renon yara. To ina da skill ake cewa kenan na renon yara. Na tafi Nigeria hutu a 2016. Da na tafi Nigeria hutu sai zamana aka zo ana ɗauka ta ma in taya makarantu wato training malamansu.
To sai wannan kwarewar da kika yi dan certificate din dan aikin nan da kika fara da wani yake renawa. Da kuma zuke ka dan yi certificate gashi ya zama an fara bibiyar ki wannan dan kwarewar da kika samu
wannan dan kwarewar duda ba degree bane ina dai da experience saboda na dade ta aikin
kallabin mu ta mako Hawwa Mustafa Babura. Lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan mako sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Madalla masu raro da haka ne kuma ka karshen shirin mu ne baki daya sai aka sance da mu da karfe shirin na safi gobe litinin idan Allah ya kai inda zamu kawo muku wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin baban gida Jibrin da yake yana kawo muku shirye-shiryen mu na yau da baba ya ku muke wanda ya hada tare da wada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni Sarki Hashim Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.